العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو الاثنين goma sha uku ga watan Ramadan shekara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1447. Muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci, ba mu damar haduwa a wannan masallaci Masjidul Muhajirin inda muke haduwa a dararen waɗannan kwanaki na wannan wata mai albarka domin karatu cikin Alƙur'ani mai girma. Muna karatu a cikin Suratul An'am. Mun tsaya karatun da ya gabata aya ta 50 daidai, za mu tashi aya ta 51 a cikin suran darasi na 6 a cikin Suratul An'am. Muna fata Allah ya samu dace.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك عليهم شيء فتتردهم فتكون من الظالمين.
الله سبحانه وتعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ذكر جديد شيوانا على القرآن يا كريم صلى الله عليه وسلم gargaɗi waɗanda suke tsoron za a taro su zuwa ga Ubangijinsu. Akwai mutane waɗanda suke kullum fargabarsu wanda za a tashi a tsaye a gaban Allah. Ba su san me zai faru ba, ba su san ina ne makoma ba. Kamar yadda magabata sukan yi kuka lokacin da suke karantar da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Sha'abi rahimahullah yana kuka lokacin da yake karanta wa bada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibu. To lokacin da za a tsaya gaban Allah akwai waɗanda wani abu zai bayyana, a lokacin za a bayyana musu abu kaza da abu kaza da abu kaza da suka yi, na laifi wanda zai iya kai su ga makoma mummuna wanda man yakulu yahtasibu ba su tsammanin wannan abun ma zai sa ya kawo musu taiko a ranar tashin alkiyama abinda ba su taba tsammani ba baya ma cikin tunaninsu baya cikin kwakwalwarsu ashe hatsari ne zai kai su wata makoma mummuna ranar tashin alkiyama sai an tsaya a gaban Allah ranar tashin alkiyama sai abun ya bayyana gare su da nuna musu cewa ya zama musu har kala ba za su iya wucewa zuwa gidan aljanna ko shine yake yin kuka yana karanta wannan aya saboda yace koda mutum yana ganin kamar yana abun kirki ko yana jin tsoron da ya san ranar tashin alkiyama me Allah subhanahu wataala ya yi fushi da shi a baya a duniya bai sani sai muku zai magana kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa inna ahadakum la yulqi bil kalima min sakatillah la yulqi laha bala sai muku zai iya magana kalma ta fishin da za ta sa fishin Allah wanda yayi wannan kalmar bai ma tunanin yayi ta wanda ya dauka wani abu bane mai girma amma za ta jefa shi cikin jahannama tafiyan tsawon shekara 70 duk da kuma ya ce ɗayan ku kuma zai yi magana min ridwanillah na yardar Allah wadda shi ma la yulqi laha bala bai dauka maganar ta kai wani nauyi ba amma Allah subhanahu wataala zai nisantar da fiskansa daga wuta tsawon shekara 70 haka wa qala sallallahu alaihi wasallam cikin ma'anan bayani ma'ana ranar tashin alkiyama ba a san me zai je ya dawo ba tun rana ne da za a tsaya a bincika komai da to shi ne wa anzir bihi allazina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim kai gargadi da shi alqur'ani waɗannan da suke tsoron taro su da za a yi gaban Allah shi ne Allah ya ba da labari innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun bari yana sifanta bayin Allah na ƙwarai yake su ne waɗanda min khashyati rabbihim mushfiqun masu tsananin tsoro ne wato suna taka tsantsan sosai wato don tsananin tsoron ubangijinsu wal ladina hum bi ayati rabbihim yu'minun waɗanda suke imani da ayoyin ubangiji Allah da ya halicce su suna imani da ayoyin wal ladina hum bi rabbihim la yushriku waɗanda ba sa shirka da Allah wal ladina yu'tuna ma atu wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim yurja'un sune waɗanda suna bada abinda Allah ya ba su dama su bayar suna aikata abinda aka ce su yi amma duk da haka wa qulubuhum zuqatansu wajilat suna cikin tsoro da firgici me yasa annahum ila rabbihim raji'un ko da za su koma zuwa ga ubangiji za a mai da su zuwa ga Allah za su koma zuwa ga Allah to yin nan ma shine ayar take nufi wa anzir bihi allazina yakhafuna an yuhsharu ila rabbi kai gargadi da shi wannan alqur'ani cewa zaka gargada waɗannan da suke tsoron a taro su a gaban Allah duk mai tsoron tsayawa gaban Allah shine zai yi abun kirki don yana tunanin in ya tsaya bai san me zai faru kuma komin abun kirkin da yake yi a kullum yana nan bainal khawfi war raja'a in ya tuna rahmar Allah ya san Allah zai yi rufe shi da rahma amma idan ya tuna kuma kurakuransa da abubuwan da yake yi to sai ya razana kuma ya ga anya zai samu kila ba shi da sakankan cewa ya tabbata tsira zai sannan kuma bai cire tsammani kuma daga rahmar Allah ba don haka tunanin za a taro su zuwa gaban Allah wannan ya sa suka samu wannan matsayi Allah ta kai musu gargadi su ka laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'un la'allahum yattaqun ba su da wani koma bayan Allah wanda zai zamanto majibinci ranar tashin alkiyama wala shafi'un babu wani koma bayan Allah wanda zai zama mai ceto ga kowaye ranar tashin alkiyama babu wanda yake ceci wani babu wanda yake zama majibinci ga wani kowa ta kansa yake yi la'allahum yattaqun kai musu gargadi da haka ko hakan zai sa su yi taka tsantsan su koma ga Allah Allah subhanahu wataala ce wala taqrid alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wannan aya wasu malamai suna bayyana cewa ta sun kone lokacin da manyan mushrikan Makka Qurayshawa suka zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma za su gana da shi da su ga su Khabbab. Khabbab kuma talakawa ne, Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Khabbab radiyallahu anhu su Ali ibn Abi Talib suka same su, waɗannan su ne tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da wasunsu da suka ce sai suka kira shi gefe, Khabbab ya ce muna kallo, sai suka ce masa muna so mu gana da kai, amma gaskiya in kana so mu rinka zama da kai ka sa mana rana da lokaci nawa, waɗancan kame da su baya duk ran da za mu zo to a fidda su, ba za su zauna tare da mu a guri guda. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka ne, har su Bilal a guri, sai kira Bilal wato ma'ana a shirya guri na waɗannan ran da za su. Khabbab ya ce muna kallo, sai muka ga wahayi ya zo Annabi sallallahu alaihi wasallam take. Allah ya ce wala taqrudu alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha, kar ka yadda ka kori waɗannan da suke kiran ubangijin su safiya da maraice, ba abunda suke neman yardar Allah, kar ka yadda neman yardar Allah su ne suke tare da kai, to ka zauna tare da su. Kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha, ka haƙurtar da kanka ka zauna tare da waɗannan suke kiran ubangijin su safiya da maraice, wato suna neman yardar Allah. Su waɗannan su ne ababen zama, ran da mutum ya fita daga cikin su ya kauce yake ganin cewa sun yi ƙasa ya haɗu da waɗansu a sama, to da wuya abubuwan su fi kyau, kuma ba sa kyau, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yi nufin haka shi kwaɗayinsa a samu a waɗannan su yi imani. In sun yi imani mutane da yawa za su yi imani, ko don su ma daga baya su ɗanɗana imani su zama mutanen ƙwarai. Amma ina Allah ya ce masa a kada ka yadda wato ka tashi ka koyi waɗannan mutane, waɗannan bayin Allah sun zaɓi imani da karan kansu, Allah ya tabbatar da su suna tare da kai dare da rana akan imani, kar ka yadda ka koyi wani daga cikinsu. Wannan aya ta sauko saboda waɗannan mutane waɗanda su waɗancan su ganin su waɗannan talakawa ne, a ware musu ranar zama saboda suna kyaman azan su yi tare da waɗannan, to darajarsu ta kai farcen manzalar sunan sun da ake yankewa ne, to shi ma ya zauna da waɗannan, tun da ya zauna da waɗannan mutane da ya kamata su zauna, amma tazawa da girman kai da tsammanin cewa mulkin duniya shi ake dubawa, har Allah ba ruwansa mulki shi ya ba mutum ai ya abun da ya ga daman ya bashi, to kuma sannan kowane ɗan adam yana da lokaci na mulkinsa, yana da ma lokaci na rayuwarsa a duniyar gaba ɗaya, don haka su suke jin kansu su wasu ne, amma Allah ya ba da daraja da fifiko ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi da shi yana iya zama da su, me yasa wasu za su yi ba za su zauna da su ba, amma shi saboda kwaɗayinsu imani ya soma shirya haka, sai mala'ika Jibrilu ya zo take da wahayi daga gurin Allah, kar ka yadda ka kori waɗannan, ma alayka min hisabihim min shay wa ma min hisabika alaihim min shay, babu wani abu a hannunka na hisabi wa waɗannan mutane, me yasa zaka kore su bayan sun zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba kai zaka wuce hisabi ba, sannan su kuma ba hisabinka yana hannunsu ba, idan haka kawai kar ka yadda daya da su kawai ba su wanda duk ya zo ya zaɓi imani shi kenan, ya ci gaba da imani, kuma Allah ne ya saka wannan aiki, su kuma Allah ne ya sa musu wannan imani. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ce masa fatatarudahum, kana korensu fatakuna min adh-dhalimin, sai ka zama cikin adh-dhalimin. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa fatatarudahum, kana korensu fatakuna min adh-dhalimin, sai ka zama cikin adh-dhalimin. Annabi sallallahu alaihi wasallam take so sai yace azama da afasa su to sai kenan, sai magana ta kare. Haka in za su zauna da shi, su zauna da shi tare da wanda suke tare da shi, in sun zaɓi su wasu ne, to bismillah su je su, sai daga lokacin magana ta kare wahayi ya soko Allah subhanahu wataala ya hana abun da su suke tunani da abun da suke sha'awa domin alqur'ani addinin musulunci yana daidaita mutane inna akramakum indallahi atqakum ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha ya ku mutane mu muka halicce ku daga namiji da tunaji waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila muka sanya ku bambance bambancen launi wa qaba'ila muka sanya ku bambance bambancen kabilu wasu kabilun yaren su daban da wayan su wasu launin su daban da wayan su Allah ta mu muka yi ku haka inna akramakum indallahi atqakum wani mafi daraja a gurinku a gurin Allah mafi daraja a cikinku a gurin Allah shi ne wanda ya fi ku tsoron Allah ya fi ku takawa ya fi ku taka tsantsan da dokokin Allah don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa al'umma ya ce la farqa bayna al-aswad wal ahmar wala bayna al-arab wal ajam wala al-aswad wala al-ahmar aw kama qala sallallahu alaihi wasallam illa bi taqwallah babu wani bambanci tsakanin balarabe da wanda ba balarabe babu bambanci tsakanin bakin fata da farin fata ko jar fata ko sai da tsoron Allah wanda yake tsoron Allah kawai shikenan shine yake tsoruwa a gurin Allah subhanahu wataala haka ba a nuna bambanci na rayuwar duniya ko wata falala ta duniya wacce ta ita ta bambanta wani da wani Allah ba zai yanka da wani kuma ko a ina ba a bukatun wannan shine yake da abun hannuwancin bashi da abun hannu a fifita su a gurin zama na addini a idan an zo sai a zauna kawai a matsayin an zo bautar Allah amma in wani guri ne da malamin mulki da wasu abubuwa na shagoliyar duniya wannan kuma ne daban amma a tsari na addini da tsari yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya daidaita sahabbansa kuwa da matsayinsa amma waɗanda kuma Allah ya ba su mulki bai hana kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya girmama su ba tare da cewa suna kafirai kafirai annabi sallallahu alaihi wasallam yana girmama su ko wasiƙa ya sa aka rubuta musu akwai kalmomin girmamawa gare su saboda Allah ya ba su mulki don haka Allah subhanahu wata'ala yake fatakuru da mun kana koran su fatakuna min zalimi Allah yake na
وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم بينا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم
الله سبحانه وتعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض هكذا مك جربي sashin su da sashin kafirai aka jarrabi muminai da su aka jarrabi kafirai kuma da muminai lokacin da kafirai suke izgili da muminai idan suka gansu suna tafiya a cikin garin Makka sai su rinka musu izgili shine Allah ya ce wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd li yaqulu a ha'ula'i manallahu alaihim min bayna sai su rinka cewa duba wai wa'annan suna cewa sun yi imani yanzu dama wa'annan ne Allah ya musu falala da baiwa sama da mu yanzu ku ku ganin ku kuke kun fi mu ku ustazai ko wani abu makamancin haka da suna faɗin irin waɗannan maganganu ya jarraba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi a wani guri a waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun mun sanya sashin ku ga sashi ya zama jarrabawa Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala da yana fassara wancan guri na suratul Furqan. Ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan at-tasbiru yace wani sa'i mutane da haka kawai jaraba ta fado zuciyarsu kuma tare da mutane idan Allah subhanahu wataala ya ba mutum dama ya samu habaka a rayuwar duniya ta hanyar jarin sa ya habaka ta hanyar aikin sa ko sana'ar sa wani abu dai na duniya ya samu sai kaga waɗanda suke tare da shi kawai sai su suna janye jikinsu suna cewa kai wani dinnan ni ai ba na kullun da shi na daina mu'amala da shi kaza kaza ba tare da dalili ba in shi ne ya nuna zai walakanta kansa wala akwai dalili amma ba gaira ba dalili shi kuma sai a jarrabe shi irin gancewa amma waɗannan kan yanzu wanda so ma mu'amala da wa'incan da ce rinka bare wa wa'innan ne su kuma wa'innan ko su zama sun samu jarraba suna janye kansu tun farko bai yi komai ba ko kuma shi ya zama jarrabawa daga gunsa yana ganin yanzu ya wuce wannan ajin wa'innan da waɗansu aji zai rinka abu nan baya buƙatar ma a rinka alaƙanta shi da waɗannan na ƙasa wannan shi ne abu nan kazalika ja'alna ba'dakum li ba'din fitnata kusan ya tashi ku ga tashi ya zama jarrabawa akwai mutum sai ya ji yana tsarguwa game da ɗan uwansa saboda fifikon da yake da shi ko kuma su su ji suna tsarguwa game da shi saboda ya yana da fifiko saboda su duk irin waɗannan yana faruwa a cikin al'umma waɗannan kuma su mutane mushrikai a makka suna izgili ne ga muminai suna ce a ha'ula'i mannallahu alaihim min bainina waɗannan ne wanda su ne ba su ne mutanen Allah kuma tsakanin zo da nan su ne su ganin kansu suke yan aljanna ko su ne mutanen Allah din bayyana na wai aka bar mu aka zabe su sannan su kaza suna musu kuskure Allah ce alaysa Allahu bi'alama bishakiri ashin ba Allah bane ba ya san ashakiri na masu godiya ga ni'imarsa haka Allah subhanahu wataala ya zabi masu godiya ga ni'imarsa waɗanda suka butulce wa ni'imomin Allah bayan an aiko musu manzo ni'ima mafi girma aka saukar musu da alqur'ani ni'ima mafi girma aka ba su addinin musulunci manzo ya kira su zuwa ga tauhidi amma su kadi basu gode wa ni'imar amma waɗannan suka yi imani da abin da Allah ya aiko manzo da shi suka tabbatar ba abun bautawa da gaskiya sai Allah sannan suka bi Allah suka bi manzo sallallahu alaihi wasallam akan duk abin da yake kiran su zuwa ga umarnin Allah waɗannan sun zama masu godiya alaysa Allahu bi'alama bishakirin shin Allah ba shi ne ya san waɗanda suke godiya ga ni'imominsa ba haka Allah shi ne ya sani Allah ce wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina wa qul salamun alayhi shin waɗanda suke imani da ayoyinmu suka zo gare ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qul ka ce da su salamun alaikum aminci Allah ya tabbata gare ka karka jaya musu maganar da basu dace ba kuma karka ga cewa sun ba wasu bane ba a kul salamun alaikum rinka rarrashin su da kalma ta sallama da kuma miƙa musu aminci kalma ta aminci haka haka Allah subhanahu wataala ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina kul salamun alaikum idan waɗanda suka yi imani da ayoyinmu suka zo gare ka ce musu salamun alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku kataba rabbukum ala nafsihi rahma ubangijinku ya rubuta ya tabbatar wa kansa da kansa cewa rahama ita ya tara wa kansa shi fa Allah subhanahu wataala hadisi yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito Allah subhanahu wataala yana cewa inna rahmati taghlibu ghadab rahama ta tana rinjayar fushi na daga haka ake kataba rabbukum ala nafsihi rahma lalle ubangijinku ya rubuta ya wajabta ya tabbatar wa kansa cewa rahama nan ita ce zai ba ku wani haka balle ku da kuka yi imani kuma Allah ya tabbatar annahu cewa yadda lamari yake man amila minkum su'an bi jahalatin wanda duk yayi mummunan aiki a cikin ku bi jahalati bisa jahilci kuma taba sannan ya tuba min ba'dihi bayan aikin da yayi na jahilci ne fa aslaha ya kyautata dabi'un sai kyautata halayyarsa fa annahu shi lallai shi Allah ghafurun mai gafara ne gare shi ga abin da ya aikata a baya, rahimun Allah mai tausayi ne gare shi. Wadanda masu izini na jara haula imanallahu alaihim min bainina wa innal li Allah ya musu baiwa tsakanin mu ba tare muka shajiya ba a baya, ba tare muke bautar kuma kuma haka suke fara, idan ba tare ba wale da wale kukan ba tare ne ake bautar duwatsu da kuma wani da wani ba tare akai kaza akai kaza ba sai su rinka cina musu bayan yanzu kan wato kun zama zabaku ai tare akai kaza kai abu abu kaza da abu kaza tare da ku akai shine Allah subhanahu wataala ya ce a fa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina fa qul salamun alayhim, idan waɗanda suka yi imani da ayoyin mu suka hakura suka bar abun da da suke mummuna suka zo gare ka ka ce musu salamun alayhim, amince tabbata gare ka ka ga musu mummunan magana irin waɗanda mushrikai suke gaya musu, ka gaya musu kataba rabbukum ala nafsihi rahma, ubangijinku ya tabbatar wa kansa cewa shi rahama ce ta rinjaye, don ka abinda kuka yi da bisa jahilci abinda kuka yi kafin imani ko imani ya wanke wancan abu, don ka daga kuka yi imani Allah yana kirga bayan imanin ku ne abinda kuka yi na kula ba, amma duk abinda kuka yi da can to Allah subhanahu wataala ya shafe shi. Annahu cewa yadda lamari yake man amila minkum su'an bi jahalati kun da yayi mummunan aiki cikin ku amma bisa jahilci, wannan bai imani ba bai ma san Allah ba yayi ta yin abin da zai yi nan daga baya imani ya shigo cikin sa ya gane Allah shine Allah ya kama aiki na ƙwarai kuma taba sannan ya tuba akan aikin jahilci da ya da a baya yin bajini bayan aikin da yayi na jahilci din ya dawo ya tuba wa aslaha ya kyautata aikin sa ya zama mutumin ƙwarai fa annahu lalle shi Allah ghafurun mai gafara ne rahimun mai jinkai, don haka Allah subhanahu wataala ya gafarta ma to kaga ashe anan yake nuna cewa wanda zai yi aiki mummuna bisa jahilci ko kafin imani sannan daga baya imani ko wa'azi ya zo masa bayan yana kurakurai ko yana laifuffuka sannan wa'azi ya zo masa ya gane abun da yake ba daidai ba ne imani ya shiga ransa da wannan abun bayan imanin ake yau ba za a rike kino masa abun da ya wuce a baya na
wa kadhalika nufassiru al-ayati wa litastabina sabilul mujrimin قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين.
Allah subhanahu wa ta'ala yace wa kadhalika nufassilu al-ayat, haka nan dai muke rarrabe ayoyi daki ayoyi kullum in aka ji aya ta tabbata maganar Allah ce, in buɗe misalai Allah ya buga misali ne wanda yake asiri wanda yake tabbatar da magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala, kuma lalle annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne manzo na gaskiya khatamun nabiyyi, haka Allah subhanahu wataala yace wa kadhalika nufassilu al-ayat, haka nan ne muke rarrabe ayoyi walitastabina sabilul mujrimin, saboda tafarkin mujrimai masu miyagun ayyuka litastabina don ta bayyana ta fito fili, muna bayyana ayoyi ne daki daki saboda a gane tafarkin mujrimai a fili kar a bi, bai ma'ana don ta zama gata nan zahiri kowa ya ganta ya tsawon ta farki miyagun mutane ne zai in shi zaɓi haka, don haka Allah subhanahu wataala yana bayyana ayoyin ne don kada bar mutane cikin duhu, ya fito da komai fili ta farki na gari ga shi nan ta farki wanda kuma ba na gari ba ga shi nan, don haka Allah subhanahu wataala yana bayyana ayoyi ولتستبين سبيل المجرمين saboda tafarkin mujrimai da zaman to ga tanan a fili ta bayyana zahiri ga yadda tafarkin su yake Allah ta kulka ce da su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam inni nuhitu an a'budal ladina tad'una min dunillah lallai ni kam an hane ni in bautawa ababen da kuke bautawa kuke kira kuma bayan Allah wannan aya lokacin da kafirai suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam mutane suna imani da shi Hirakla sarkin Ru ya tambayi abuna ya tambayi mutane game da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa waɗanda suke imani da shi Muhammad da kuke ba da labari sallallahu alaihi wasallam manyan mutane ne ko kuma talakawa masu karamin ƙarfi aka ce masa talakawa ne to kuma manzo ne lalle manzo Allah da dama tunda Allah yake aiko manzanni irin waɗannan su suke fara jin sa su masu fada aji da girma da abun hannu daga bayan suke shiga daga bayan suke fahimtar abu sannan kuma ya tambaye su shin waɗanda suke imani da shi suna ƙaruwa ne ko suna raguwa aka ce ai kullum ƙaruwa ke kullum mutane suna imani eto in sun yi imani sukan canja su dawo su yi ridda aka ce kai ba a gani ridda sai dai su ta shiga kawai shine sai ya ce to shine sai suka ya tabbatar musu wannan manzo to sai suka shirya dabara suke ganin cewa bari su zo su yi hikima wa annabi sallallahu alaihi wasallam da yanzu tun da haka ne a daidaita zaman lafiya ta yadda ka bauta wa gumaka da muke bautawa kuma bayan Allah na ƴan kwanaki mu wata bautawa wanda kake bautawa ba mu ci gaba da bautar Allah mu yi da addininka da ƴan kwanaki wai suna so idan har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda ya bauta wa ne Allah to sun samu hujja kun rike hujja ko ina suka yi ai shi ma da kansa ya bauta wa waɗannan gumaka shi kuma yana tunanin kun suka ɗanɗana zaɓin imani ba za su sake kawo wata gumaka ba shi kwaɗayin za imani har sai ya yi tunanin ya iya biye musu don in ya biye musu shi ya san yana tare da Allah amma su gumaka suke bauta in suka shigo sun sun suka ɗanɗana imani to shi kenan ba za su eh shi yana ga kawai sun shigo kenan ba za su sake komawa can ina a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kansa ya yi abuna ya Allah subhanahu wa ta'ala ya sauko da waɗannan ayoyi Allah ke kulka ce da su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam inni nuhitu an a'budu alladhina tad'una min dunillah ni an hade ni har abada sam sam an hane ni in bauta wa ababen da kuke kira kuma bayan Allah babu wannan lokaci babu wannan dawa kuka ce da su la attabi'u ahwa'akum ni bazan taba bin son zuciyar ku son zuciyar ku ne cewa ai wannan kaso ne bauta wa guma kana wani lokaci bauta wa guma kana bauta wa Allah na wani lokaci wannan son zuciyar na ku a'a ka ga ya muke la attabi'u ahwa'akum sam wadan taba bin son zuciyar ku wadi balaltu idan tabbas na bata idan in har na bi son zuciyar ku na bata kenan ko kuma idan in har na bautawa ababen da kuke bautawa kuma bayan Allah to na bata kenan wama ana min al muhtadi ban zama daga cikin waɗanda suke ababen shiryarwa da don haka ni an hane ni bazan bautawa abin da kuke kila kuma bayan Allah ba kuma bazan taba bin son zuciyar ku ko in za ku yi imani ku yi imani in ba za ku yi imani ba ni ina ci gaba da kira zuwa ga tauhidi da kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shine qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budun ma ta'budun ma a'budu wa la antum a'buduna ma a'budu lakum dinukum wa waliyadi ba wani gauri haka Allah subhanahu wa ta'ala yace kulkace da su ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam inni ala bayyinatin min rabbi ni ina kan hujja tabbas jin rabbi daga ubangiji na abun da nake na san Allah ne yake yi kuma abun da nake na san shine daidai abun da nake shi Allah yake so haka ina da hujja ina kan hujja tabbatacciya daga ubangiji na wa kadzabtum bihi kuma kun kareta ne kun kareta da wannan hujja da nake da ita kun kareta Allah kun kareta sakon Allah haka ma indi ma ta ajilu ne ni ba abulina ne abun da kuke gaggawan ya zo ba na azaba kuka ce wai in gaskiya ne in shi gaskiya yake kai ayi musu azaban mana ce ni ma indi ma ta ajilu ne abun da kuke gaggawan ya zo din ba ni da iko akan in al hukmu illa lillah hukunci yana hannun Allah ne kai ba wanda mai iya hukunta abu ya faru sai Allah subhanahu wa ta'ala yaqussul haqqo Allah yana bada bayani na gaskiya kaza wata qira'a yaqbil haqqo Allah subhanahu wa ta'ala yana zartar da hukunci na gaskiya wa huwa khairul fasilin Allah shine khairul fasilin kafi shine mai alkhairin masu rabe abubuwa daki daki mai alkhairin masu rabe abubuwa daki daki shine Allah subhanahu wa ta'ala haka babu alaka wajen bautar wani Allah ko na sukun da yake babu wannan balle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ma ya haramta gare shi kullu Allah sallallahu alaihi wasallam shugaban masu imani duniya gaba daya idan haka kawai su zabi abin da yake ganin za su zaba idan sun zabi imani shikenan fa lillahi alhamdu su kasance tare da Allah sallallahu alaihi wasallam idan sun zabi wani Allah wanda kuma ga makomarsu da za ta kasance kuka ce da su لو ان عندي ما تستعجلون به والله دا اتي abunda kuke son kuke gaggawan a turo muku na azaba wallahi da ace abu na yake ba abun Allah ba da kubi al'amu bai ne wai na ai da tintinin an ga ai da gaji ne ma ha ya je yayi wa'azi a jefe shi a take shi a kashe sahabbansa yayi hijira a bi shi a karya hakarinsa inda a ce shi ne zai zartar da abubuwa yake na kubiyar al'amuru bai ne bai kuma duk wani abu da yake gwagwarmaya ce kawai cikin kitin gabaɗin ibada ce bautar Allah ne Allah ya tsora masa wannan don zamanto ya jure ya ƙara samun darajar da ba mai kamanta sai shi babu mai irin wannan darajar sai shi don haka Allah ya tsora masa wannan gwagwarmaya ko da shugabancin da Allah ya ba shi na duniya da lahira haka Allah subhanahu wataala ce ka gaya musu لو ان عندي ما تستعجلون به والله دا اتي ابوني نا yake abunda kuke gaggawan yazo din na azaba haila qabiyal amru bayni wa bayna da tuncinin an gama tuncinin tsakanina da da an kuma al'amari Allahu a'lamu bil zalim Allah yana sane da azzalumai wanda suke zaluntan kansu ta hanyar shirka wanda suke zaluntan kansu ta hanyar miyagun ayyuka wanda suke zaluntan bayin Allah ta hanyar danne haƙoƙin ma'abuta haƙi
وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حب في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب
الله سبحانه وتعالى كتب وعنده مفاتيح الغيب مبودن غيبي غباء سنة غريب الله مبودن غيبي غيبي بيار inna allaha indahu ilmu sa'a Allah gare shi ne ilimin tashin alqiyama yaushe ne wace rana ranar juma'a za ta faru tashin alqiyama amma wace juma'a babu wanda ya san ta sai Allah wa yunazzilu ghaytha ilimin za a yi ruwa za a gani hadiri a ga alamar ruwa zai zo amma tabbas za a yi ruwa kuma iya yawan ruwa nawa za a yi a bana Allah subhanahu wa ta'ala ne kawai kuma sai da zuru zai wa ya'lamu ma fil arham Allah subhanahu wa ta'ala ilimin sanin abin da yake cikin mahaifan waɗanda suke dauke da juna babu wanda ya sani sai Allah. Allah ya san waye a cikin wannan mahaifar, namiji ne ko tanace ne, mutumin kirki ne ko sabani haka, menene arzikinsa, a ina zai rayu, me zai zama, me zai yi, a ina zai rasu. Wannan gaba daya ba wanda ya san wannan sai Allah. Shi Allah ya san abin da mahaifa take dauke da shi, kuma ya san abin da wannan wanda yake cikin mahaifar zai zama, kuma yaushe zai zama, ko mutumin kirki ko sabani mutumin kirki, tun yana cikin mahaifar Allah ya sani. Lakau ya'lamu ma fi al-akhirah wa ma tadri nafsun ma za taksibu ghada, babu wata rai da ta san me zai faru da ita gobe. Da kawai ce in Allah ya kai mu gobe za mu je, in Allah ya kai mu gobe zan tsaya, in Allah ya kai mu gobe zan biya. Kawai mutum yana faɗa ne, amma ba tabbas wani a bisa zaton tunaninsa wani abu kaza zai je guri kaza gobe insha Allah. Insha Allah in Allah ya kai mu gobe lallai zan, insha Allah in Allah ya kai mu gobe zan yi. Ana cikin yin wannan ne kullum, mutum yana cewa in Allah ya kai mu gobe kaza, a cikin wannan ne wata gobe da za ta zo. Haka mata biri na su ma za ta fi muhada, rai ba ta san me zai faru da ita gobe ba, ko me za ta yi gobe ba ta sani. Mutum yana cikin zaton abin da ya tsara na rayuwarsa gobe zai yi, dole abu ya taso ya canza wannan abu a cikin harkar rayuwa ma, dole abu kawai ya canza masa wannan abu. Mutum ya kwana har ya yi sallar asuba bai san zai bar garin nan ba, sai bayan ya fito ya yi jina cikin wasu ɗawainiya kawai sai zama ai dole zai bar gari na so da wani dalili babba da ya faru da lallai sai ya yi tafiya. Duk wanda yana iya faruwa, abincin da ya yi tsammani ya yi cefa ne za a yi da rana a gidansa in ba azumi ake ba, baya cikin wanda za su ci wannan abin. Ya gama ce wani ya shirya mai za a yi ya yi waye da sauransu, amma a wani gari zai je ya ce ba. Ko sai ka kuma cin dire na su ma za ta ci gaba da babu wata rai da ta san me zai faru da ita gobe ko me za ta aikata ba. Na biyar wa mata dire na su bi ayi ahdi ta mu, ko babu wata rai da ta san a ina za ta mutu. Kuke rinjaye dai a inda mutane suke rayuwa, suke harkokinsu, suke da abubuwansu, mafi rinjaye mutuwa ta gaba ta same su a gurin. Kuma babu wani ɗaya da zai ce eh lallai a garin nan zai mutu. Sai dai ce kawai in Allah ya sa ya mutu abin da ya ce a garin nan, kuma Allah ya sa ya mutu har ma ya nuna guri a garin. Amma bai sani ba a nan ne zai rasu ko a wani guri. Sun su mutane sun je a asibitoci wurare daban-daban, a can Allah su wani talaka ya juya da wasu. A kowane da suka yi aikin umra wata shekara, wasu masu hari a nan Bauchi suka ce wai za su je abunan check-up na lafiya, abunan wai abun da inda ya fi musu ake duba su yadda ya kamata a Dubai ne, suna da asibitocin da suka samu zuwa a Dubai, suna daga Saudiya ba, Saudiya ma bata musu ba, Najeriya ma su dawo bata musu ba, sai Dubai. Suna zuwa Dubai aka gama check-up kawai ya rasu a haka ake maganar shatan jirgi da zai ɗauko gawansa da an zo ko ai a nan gombe ko rauci aka sauri gawa ko a nan shekara kenan. Kada ya je teko na lafiya wani sauriya bai masa ba, ya saba da asibitin Dubai kuma yana da hali sau yana da hali ya je shi can a shi gurin mutuwa ka zai ba ta biri na su ma na ba ya yi abu ta wani da aka ce masa a to Dubai ajalinsa ba, in ka je Dubai fa nan za a yi ranka ne. A ba aure da ke to ma ina wata diri na sun bi ani ahmi ta wani da ba ta sai na zaki mutu. Na buga misali da wazirin Annabi Sulaiman a Saudiyawa wanda yake ganin cewa shi lokacin da malakul maut ya kawo ziyara, malaikan mutuwa ya kawo ziyara gurin Annabi Sulaiman, su suna zazzaune a gurin. Malakul maut ya zo a sigar mutum tesis yana ta kallon wannan bawan Allah ya yi wai ta kallo gare shi sosai, babu wanda ya san waye wannan mutum. Haka da ya tashi ya tafi sai ya zamanto wannan mutumin ya hatsar mu ciki a wannan bako yana ciwon kalluna sai kun ga mai cewa wane ne wannan sai wata wannan malakul maut ne malaika mutuwa ne malaika mutuwa ita kalluna haka anya sai firgice ya yana bukatar annabi Sulaiman ne ba shi dama ya hau wannan shimfidarsa da take tafiya da shi cikin iska shi yanzu kawai zai tafi kasar Hindu shi kenan sai ba shi kawai ta dauke shi firin kafin wani lokaci ta aika da shi kenan malakul maut ashe abun da ya damu malakul maut shi ne yayi za a yi tura bai wuce awa ɗaya ba wannan ya rasu kamar ga shi na gari nan kuma an rubuta masa ya san zai ɗauransa ne a ƙasar Hindu hankalin shi yasa yake ta kallonsa yana kallo na mamaki ta zan idan mutum yana kallonka kallo na mamaki za ka ji a jikinka ko duk suna tare da yawa in ya fi kallonka kallo na mamaki za ka gane ashe kallonsa da yake kallo na mamaki kawai yana mamakin lamarin Allah ne kuma ya san ba a taɓa kuskure tun da yake ɗaukar rai ba tun da aka yi sama da ƙasa ba kuskure amma yanzu ta yaya wannan mutumin yanzu ga shi nan a zaune yana kuma zaman dirsan ba ma ya gan shi a cikin ba ne zai yi tafiya sai kawai zama ne na dirsan babu wani alama zai yi tafiya ta tsere amma kuma da ajalin ya zo malakul maut shi ma saboda tsabar imaninsa da Allah bai sake dawowa ta nan ya duba ko mutumin yana nan ba kawai can din ya tafi can kasar da aka ce zai ɗaure din tare da cewa ya ga mutumin nan ɗazu a can nisan ƙasashen biyu amma bai sa ya ce wani zai gani ne ko ya tafi tunda mala'ika da wuri yake tafiya shi kuma shi kuma wannan mutum ne kawai sai ya tafi can shi ne kasar ne yana zuwa ajali na yi ba sai ga wannan wazirin annabi Sulaiman ya shi a wuri kawai sai ya zare kusa da ya zare nan sai ya dawo gurin annabi Sulaiman ya ba shi wannan labari ya ce ya yi mamaki ya yi ta kallo ya ce ai kai ko kayan ka tafi ya ce ya ga kana ta kallonsa ba kama ya ce yara zana da nake masa kai malakul maut ce ya ce maza maza a ba shi shimfiɗa ta kai shi ƙasar Indiya ta kai shi kai ya ce ni ko mamaki nake lokacin da na gan shi a nan bayan ina duba agogo ga abun da ya saura nan amma kuma an ce a can zan ɗauransa amma da ke na san tsarin Allah dole hakan zai faru misalin din ya zo kawai sai na je can kaga wannan yake nuna wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut rai ba ta san a ina za ta rasuwa in dai lokaci ya yi a inda ake so a ɗauran mutum a nan Allah zai kai shi dole su sai ya je lawalin suka tashi suka je gurare ba su dawo ba da garin gurinsu haka Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan yana daga cikin ilimin gaibi guda biyar da Allah ya koya su haka wa inda hu mafatihul gaibi mafatihul gaibi mabuɗin gaibi a gurin Allah suke la ya'lamuha illa huwa ba wanda ya san su sai shi Allah subhanahu wataala kadai ya san su ya san gaibi shi ya san wa'innan abubuwa biyar ilimin sa'a da sauransu ta'lamu ma fil arham Allah ne kadai ya san ويعلم ما في البر والبحر bayan waɗannan abubuwa na gaibi Allah ya san ma fi albarri abun da yake kan doron ƙasa duk abun da yake kan doron ƙasa a jeji a ko'ina Allah ya san shi Allah ya san da shi komin ƙanƙantar halitta Allah yana sani da shi kuma sannan ba ma sai halitta mai motsi ba hatta abun da ya zama mai amfani da ƙwayoyi da haɗi ko abin da yake na amfani na abinci ake a gona ba a ganin ake yin doro a gona tun bara da aka shuka tsiro ya tsiro aka yi noma wani sai bayan an girbe yake faɗuwa a guri wani ko tun da aka shuka ne Allah ke tsirar da shi ya aje shi a ƙasa a yi noma ba za a cire shi bar gurin ba a yi huɗa ma maimai ba za a tone shi bar gurin ba a yi duk abun da za a yi a zo a yi girbi a yi komai ba wanda zai gan shi ya ɗauka aka labar shi ya zauna bayan kuma an yi tayin ruwa ko ba zai rube ba ya haka zai zauna a cikin gasa kuma yake bai tsiro ba bai rube ba kuma da Allah yana son sai ba ita kullu shi ya ce mun ba a gida aka aje shi ba a ƙarya aka aje shi ba a buhu aka aje shi ba a gonan yake shuka shi aka yi amma Allah ya ce tsirar da shi ko bayan zai je zai tsiro ba ko ya alamu ma tin bar Allah ya san duk abin da yake kan doron gasa Allah ya san duk abin da yake cikin ruwa babu wata halitta a cikin ruwa face Allah ya san da ita duk abin da Allah ya tanada wa mutane na ma'adinai a cikin ruwa Allah ya san da su wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha babu wata ganye a cikin ganyayen bishiyoyi da za ta kubuce ta faru a ce Allah yana sani da ita duk ganyen da za ta faɗi a duk duniya duk girbin duniyar nan duk bishiyoyin duniyar nan babu wani ganye ƙwaya ɗaya da yake sake bishiyar sai faɗi ƙasa face da sanin Allah da sanin Allah yake fitowa kuma lokacin da yake firfir yana faruwa Allah yana ganin sa duk ganyen duniya kuma ta kudu mai waraƙatin illa ya alamu bala habbati fi dhulumati al-ard babu wata ƙwaya shine ƙwayan hatsi ko ƙwayan wani abu da alkama shinkafa wani dawa gero da yake cikin ƙasa fi dhulumati al-ard cikin dukkan ƙasa wala raqabin ko danye danye ne shi wala yabisin ko bushashe illa fi kitabin mubin face yana nan rubuce a cikin littafi bayyane Allah ya san da shi Allah ta rubuta babu abun da yake wuya shi da wannan yake nuna idan mutum ya san wannan ya yi imani da wannan da talauci da samu ba ta razana shi da talauci da wadata da mulki da rashin mulki da sana'a da rashin sana'a in dai ba ta kashe zuciya ba ne a'a yanayi ne kawai bai samu ba yanayi ne abun bai zo ba dukiyar ba ta taru yadda yake so ba amma yana iya yin sa a to wannan baya razana don ya san wannan allamul ghuyub wanda ya san waɗannan abubuwa to me ne zai gure gare shi ba abun da gure gare shi ko da ka abun duniya ba shine ma'auni a gurin Allah imanin mutane Allah yake bukata wanda ya yi imani ba shi da abun da yake razana shi a duniya ko ya ji cewa dole sai kaza ne kuma zai sa a rayuwa rayuwa kawai tana hannun Allah in akwai lillahi alhamdu in babu alhamdulillah ala kulli hali Allah subhanahu wataala in ya sanya albarka a rayuwar mutum ta kuma ta komai a duniya kuma kullum mutum ne ni albarkar Allah subhanahu wataala amma Allah yana sani da kowa dukkan mutanen da kake gani Allah ya san waɗanda kike ba su da lafiya ba na ce da tabin hankali ka ga wani bawan Allah ne da dukkan sifar halitta Allah wanda sai Allah ya dauke masa cikin hankali haka yake yawo ba ta kalmi ba cikakken tufafi baya wanka baya wanke har ya zama jikinsa yayi baki haka yake yawo ya yawo a rana ya yawo a dare a kan dare yana tafiya a jeji haka Allah yi amma mu an bar mu da lafiya an bar mu da nutsuwa an bar mu a zaune an bar mu da kullum to akwai abun da zai ɗaga mutum hankali in ya auna da wancan lafiyarsa kalau mahaifiya ce ta haife shi mahaifi ne ya haife shi mahaifansa so ya sa shi yana jeji shi kadai ko mutum ne a cikin namun daji ko ba su taba shi ba ko ba yana yawo da kiyayewan Allah ai Allah subhanahu wataala masanin gaibi masanin abun da ya tsara kai dogaro gare shi shine ba bai kamata mutum ya harbuɗe ko ya zubar da mutuncinsa ko ya zubar da addininsa ko ya fada cikin ɗawainiya ta haramu ko cin amana ko ha'inci kada yana tunanin abun duniya ba ina abun duniya yana nan a tsari Allah ya riga ya tsara shi abun da ka gaba ya samu ba lokacinsa bai yi ba ne ko kuma dama baya cikin rabon mutum alam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bishai'in lan yanfa'uka illa bishai'in qad katabahu Allahu lak wa law ijtama'u ala an yadhurruka lan yadhurruka illa bishai'in qad katabahu Allahu alayk rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf kun tuni aka rubuta abun da zai faru da abun da za a samu da abun da za a rasa kuma takardu sun bushe ba za a sake rubuta ba har rubuta an gama kowa kawai lokaci ne wane bane zai zama kaza bi Allah da tsarin Allah haka za a yi canjin rayuwa zai faru ga wani ko ya zama walwala kawai zama kunci, kawai zama samu, kawai zama rasawa. Haka duk dan adam baya cire tsammani daga rahmar Allah. In dai yana da imani yana karanta Al-Qur'ani ko yana sauraron Qur'ani. Saboda Allah shine wa indahu mafatihul ghaib. Abinda ke wayan idan har sun abin faru yana cikin kasa can jeji duhu Allah yana sane da shi. Ina ga kuma dan adam wanda Allah ya bashi dama. Ai ba damar da ta kai a ce Allah ya maka ni'ima da imani da karatun Al-Qur'ani da imani da sallah da imani da yin abin da ya kamata na alkhairai ba abin da ya kai wannan. Zaka ba buƙatar mutum sai ya wuce gona da yin. Ba buƙatar mutum sai ya tsallake dokokin Allah. Ya fada cikin ha'inci, ya fada cikin haramci, ya fada cikin sihirce-sihirce, ya fada cikin tsafe-tsafe, ko ya fada cikin wasu abubuwa wai don tunanin duniya. A wannan ɓata lokaci. Ya tsaya a inda Allah ya tsere shi shi kenan kawai. Babu wani abu da zai abu nan. Kuma kar mutum zuwa da mutum cin tsoro don duniya. In dai don duniya ce. Hanyar bin Allah ko ba inda dama zuwa da mutum ce. Allah bai taɓa tsara mana zuwa da mutum ce wajen bin sa. Duk inda ake bin Allah a nan ake samun mutum ce. To me yasa ko mutum zai zuwa da mutum ce don son duniya? Ce duniya. Wanda ba ta da tabbas. Ba ta da tabbas. Ko ya ake yi. Ba ka sani ba lokacin da ta samu saura kwana nawa kake a duniya. In ba ta samu goma saura kwana nawa. Mutum ce ko in ya zube ya zube. Addini in an rabu da shi an rabu da shi. Haka a riƙe addini, a riƙe mutunci a tsaya a inda Allah ya tsaye da mutum. Mutum ya nemi sana'a, nemi dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ba wanda ya tsaya azabta wani. Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai azabta Ar-Razzaq Dhul Quwwatil Matin. Yau a zuwan da mutum ce wai don abin duniya a idan za a samu abin duniya ko wani zai zama shi ne sababi amma da mutunci da addini za a yi haka ya san wannan ka san wannan cikin fadin Allah da haka Allah ya tsara sai ka gode wa Allah shi ma kun masa godiya kamar addu'a ga kai amma in sai ka zuwar da mutunci ka zuwar da addini ka zuwar da abin da Allah ya maka daraja tukun na duniya ta samu a bace maka wannan a duba Allah subhanahu wataala irin gaibi da yake wallahu ta'ala a'lam insha Allah ta'ala muna rayuwa lokaci na gaba zamu ci gaba da inda muke da muna fata Allah ya sa mu dace اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له dukkan bayin Allah da suka turo suke bukatun bayin Allah su da addu'oi اللهم اصلح لنا ذرياتنا يا رب العالمين، وارحمنا واياهم من كل سوء، وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.